واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الخميس قدوم وتر رمضان هجرة 1440 وتؤدي لشرع وتر ديار شكرا يزال فرق آية تشاء تروى آية تشاء شدا سورة الكهف إن شاء الله. ودنن آيوي سنة من بيان المتعين قولة شيمة غري أقوم أداجي جنقل صبر مع الله تبارك وتعالى شركة إلى الأصل أقولة شيمة زماء غري أقولة شيمة غراني koma zama a daji an bar gari an koma daji don gudun saba ma Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce nahnu naqussu alayka نقص عليك نبأهم بالحق مونة مكي كارن تامك لابار سوه واتو بسا قسكيا واتو الله إلا تبتر دا للي لابار ودا نمتا سا قسكيا انت بسام وصمتا سا ودا نسكا كوما سكا تاري أفو غندوزي الله يا تبتر دا ونا كمرين دا ابن كثير فلا تصير سا yace Allah madaukaki ya kasa labarin kashi biyu. Kashi na farko yayi bayanin adunkule daga nan min ha kuna shar'a fi basd al-qissa wa sharhiha. Daga wannan aya dai Allah tabaraka wa ta'ala ya fara bayanin labarin cikakke da kuma sharhi akan abin da ya auku. To farko Allah ya tabbatar da gaskiyar al'amarin waɗannan matasa waɗannan samari waɗanda Yahudawa suka ba da labarin su, wato Allah ya tabbatar gaskiya ne al'amarin su ya auku. An taɓa samun wasu matasa waɗanda suka ƙaurace magari suka koma zama a kogo. Wannan ya auku a farkon labarin. Allah madaukaki ya jinjina ma waɗannan matasa, ya tabbatar da imani ga waɗannan matasa. Saboda haka yasa ya ce innahum fi tiyatin amanu bi rabbihim, lalle su wasu matasa ne waɗanda suka yi imani da Allah mahaliccinsu, sun yarda da cewa akwai Allah. Wa zidnahum huda, kuma mu muka ƙara musu wata shari'a. Allah ya tabbatar da lalle an samu labarin waɗannan matasa. Wa hum shababu hum aqbalu lil haqq, Allah ya bada labari mutanen matasa ne ba a ce dottawa ba ne. Me yasa? Saboda matasa sun fi saurin karban gaskiya akan dattawa. Ibn Kathir ya bada misali da kafirai mutanen Makka, alladina kad'atu wa asaw fi dinil batil, a lokacin da Allah ya aiki Annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Makka akwai matasa akwai dattawa. Ya kasance كان أكثر المستجيبين لله ولرسوله يعني شبابا ودن دسنا في أمس كرم وضع الله أجر المسا ودن دسنا في مسلونتا متى ثاني ودو سمارين ودو التوابع. وأما المشايخ من قريش فآمدهم بقوا على دينهم وفين دي جرم مكة قبائل سنتم بتا أكن أدين سنة أسلي wanda mafi yawa sun mutu a kafirci. amma waɗanda suke karban addinin musulunci waɗanda suke zuwa gaban manzon Allah su musulunta za ka samu matasa ya tsaye istadalla bi hadhihi al-ayat wa amsalha ghayru wahidin min al-a'imma wanda wannan ayar tana cikin hujjoji da malamai da yawa suke tabbatarwa wato game da abubuwa guda biyu dinnan na farko mafi yawan jama'a da ke karban gaskiya za ka samu matasa ya tsaye don haka yasa kafirai sun riga sun gane wanda a dalilin haka yasa da'iman kafirai farautar matasa suke ba tsoro ba saboda kun sani abin da ke aukuwa a tarihi idan aka samu matasa sun zama masu addini to al'umma za ta daɗe amma idan an kashe aƙidar matasa to an kashe wannan al'umma saboda haka babban yaƙi da ake in dai akan addini za ka samu ana yaƙan tunanin matasa ba tsofi ba saboda tsofi an riga an sani al'amarin su ya riga ya kare yana da wuya mutumin da ya tsufa akan aƙida ya juya masa baya yana da wuya amma matashi idan ya ga gaskiya yana karɓa don haka yasa duk sa'ilin da aka ce ma kafirai suna yaƙan musulunci to ka sa tunani za ka ga wallahi ba waɗanda ake yaƙa illa matasa me za a ƙirƙiro wanda zai ɗauke hankulan wanda zai shagaltar da su ya raba su da riko da addini idan aka yi haka aka dace to nan da shekara 30 an kawar da aƙida a wannan ƙasar da zaran matasa fasadi to gaba da shekara 30 aƙida a ƙasarmu ya zama tarihi Allah ka tsare wannan shine abin da yasa Allah ke yabon waɗannan Allah ya tabbatar da imani gari Allah madaukaki ya ce saboda imanin da suka yi sai Allah ya kara musu wani imani a wannan yake aqida ahlus sunna wanda Ibn Kathir ya ba da su al-Imam Bukhari da malaman hadisi wato malaman salaf da dama sun tabbatar suna kafa hujja da wannan aya akan cewa imani yakan karu kuma imani yakan ragu idan ka kare aiki imani ka sai ya karu saboda cewar Allah amanu bi rabbihim wa zidnahum huda matasa sun yi imani da Allah sai Allah ya kara musu shiriya kaga sun nemi shiriyar Allah sai Allah ya kara musu wanda wannan ya nuna cewa al-imani yazidu wa yanqus imani yakan karu kuma imani yakan ragu wanda Allah ya bada misali da dama a cikin Qur'ani kamar Muhammad walladina hadu zadahum hudan wa atahum taqwahum waɗanda suka nemi shiriwa Allah zai kara maka shiriya idan ka ɗauki hanyar shiriya sai Allah ya kara maka shiriya kamar yadda waɗannan matasa suka nemi shiriwa wajen Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya kara maka shiriyarsa haka ma a suratul tauba wa idza ma unzila suratu faminhum man yaqulu ayyukum zadat wa hadhihi imana fa ammal ladina amanu wa zadatkum imanan wa hum yastabshirun idan Allah ya saukar da aya wato sai a rika samu wanda ke cewa wannan aya da aka saukar da ita yanzu waye aya ta kara masa imani sai Allah ya ce yi masu imani kam idan aya ta sauko ai tana kara masa imani saboda haka mai imani yana samun karuwar imani idan ya nemi imani wajen Allah subhanahu wataala a suratul fatih Allah ya ce huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imani Allah shi ya saukar da nutsuwa ga zukatan masu imani don su kare imani kaga ya gwada cewa imani yana karuwa imani yana raguwa matasan nan sun yi imani da Allah sai Allah ya kara musu shiriya sun yi imani da Allah suna zama a gari sai Allah ya kara tabbatar da zukatan su akan imani wannan ya zo cikin bayanin Ibn Taymiyyah a Majmu'u Fatawa yana mujallar na 7309 yana bayanin al-Imam Ishaq bin Rahawai cikin malaman salaf ya rasu a hijira ta 238 shekara 2002 yana kirga malaman da suke kafa hujja da wannan aya akan cewa lallai imani yana karuwa imani yana raguwa wato ta inda za ka gane duk sa'ilin da kaga ka ƙara kusantar addini to imanin ka karuwa yi duk sa'ilin da kaga ka nisanci addini to imanin ka raguwa yi kuma yana raguwan nan har akai lokacin da ba za a samu komi ba ya ƙare
in karuwa ne kuma dada karuwa zai yi har sai an kai ga ya cimma kamala. Idan ya kai ga wannan martaba shine mutum yake zama cikin waliyan Allah. Saboda haka kusantar addini abu ne wanda ke zama alama na cewar ka samu karbo a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Addinin ka yana kare kyau yanda kake kamanta riko da addini shi yake nuna maka wato kusantar ga Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Imam Ishaq bin Rahawai ya danganta wannan fahimta ga dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in. Duk sahabbai sun tabbatar da haka, idan ka ƙara aiki imanin ka yana ƙaruwa. Tabi'ai sun tabbatar da haka, wahadun majarran ala zai. Yani kazalika ba'da tabi'ina min ahli al-ilmi ala shay'in wahidin. Wadanda suka biyo bayan tabi'ai su ma sun tabbatar da haka. Malaman da suke yankin Sham da malaman da suke yankin Iraq da malaman da suke zama a Madina kamar al-Imam Malik ya kirga sunayensu yace gaba ɗayan su abinda suka tabbatar saboda la'akari da waɗannan ayoyi na Al-Qur'ani annal imana qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Imani yakan karu, imani yana raguwa. Allah ka tabbatar da imanin mu akan karuwa har zuwa mutuwa. Saboda haka Allah ya yaba ma waɗannan matasa, kaga Allah ya tabbatar labarin gaskiya ne. Abu na biyu shine da zamu lura da shi, wanda hakika wannan yana kama hankali. Kafin Allah ya bada labarin waɗannan matasa, sai da ya ce shi yake bada labarin, saboda haka kenan in kana da imani karka kareta, karka shakka. Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq. Wannan shine farkon labarin. Nabiyu yana magana ne da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wato Allah bai magana da kai, Allah yana magana ne kai tsaye da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yace mu ne muke gaya maka labarin su ya kai Muhammad, muna tabbatar maka labarin su gaskiya ne. Abu na farko da Allah ya faɗa game da labarin matasan nan yace innahum fitiyat amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wasu matasa ne waɗanda suka yi imani da Allah mahaliccinsu kuma muka ƙara musu shari'ar Allah. Wallahi wannan abin da matasa za su riƙe ne. Inda da hali karka manta wannan aya, a ce Allah ya ba da labarin wasu matasa a cikin Al-Qur'ani. Farkon labarin Allah ya jinjina imaninsu. Idan ma a ce kana cikin waɗannan matasa, ina ba kai ka kamanta aiki da irin abinda waɗannan matasa suka yi, saboda ka samu yabon Allah mahaliccin ka, domin babu yabo da ke da tasiri wato ga ɗan adam kamar yabon Allah tabaraka wa ta'ala. Idan aka ce Allah ya yabe ka, to kai kanka rayuwarka ta yi nagarta a duniya da kiyama. Allah ya sanya labarinsu a cikin Al-Qur'ani, gashi muna karantawa har tashin kiyama. Matasa ne waɗanda suka yi abin ayaba, Allah ya tabbatar da imaninsu, ya sa labarin a cikin Al-Qur'ani. Me yasa Allah ya sa labarin a cikin Al-Qur'ani? Saboda ya zama abin ishara, abin wato kwatance ga matasa musulmai, wanda shine babban darasi da ya kamata mu gane game da wannan aya, wanda duk Allah ya nufe shi da riko da addini yana saurayi, to ya kare ma Allah godiya. Saboda ba karaman ni'ima bace, ba karaman rahama bace ta Allah tabaraka wa ta'ala, da su ne Allah yake yabawa wato a cikin wannan aya. A nan shin wace ƙasa ne waɗannan matasa suka yi zamani? Kaga Allah bai gaya mana ba ko? Kaga sai za ka so ka san cewa Allah yake ai wasu matasa ne a ƙasar kaza, a'a ba wannan bane abinda Allah ke la'akari da shi. Abinda Allah ke so ka sani ba ƙasar bane. Abinda Allah yake so ka sani, waɗanda suka yi abin ayaba ɗin ba tsofi bane, saboda haka sai ya ce matasa ne. To wannan kalmar matasa ita ce Allah yake so mu sani, amma ƙasar fa la, Allah bai so mu san ƙasar ba. Ai ba ma'ana, a gabas suke, a yamma suke, ba ma'ana. Idan aka ce matasan Larabawa sun yi abin ayaba, to ba mamaki matasan Afirka zai su dinga tunani ai waɗancan Larabawa ne, mu baƙaƙe ba za mu iya ba. Allah bai kawo ƙasan ba don kar ma ka yi tunani akwai wata ƙasa da ake iya samun mutane masu imani nan kaɗai, banda wata kasa a duniya saboda ka duk inda dan adam yake yana iya aikin kware shi yasa Allah bai bayyana kasan ba akwai hikima cikin wannan magana innahum fityat illa iyaka wasu matasa ne amanu bi rabbihim da suka yi imani da Allah kaga kenan imma a gabas ne imma a yamma imma a kudu imma a arewa abinda dai ake so shine a samu matasa sun yi imani da Allah shikenan saboda haka shi Allah baya bada labari don ka ji dadi a ce ma ai matasan kasa kaza ne a littafin al-bidayatu wa nihaya na Ibn Kathir mujallal nabi shafin 135 Ibn Kathir yace qala kathirun min al-mufassirin wal mu'akhirin wa ghairihim malaman tafsiri da yawa malaman tarihi da yawa da wasu masana abinda suke cewa kanu fi zamani malikin yuqalu lahu diqyanus wadannan matasa sun kasance ne a zamanin wani sarki sarkin ana kiransa Diqyanus wato yana daga cikin Roman Emperors wato mayaki ne ana cewa ya zamanin sa bayan haihuwar Annabi Isa alaihi salam da shekara 200 kaga kafin haihuwar manzon Allah da shekara 400 kenan saboda shekara 600 ke tsakanin Annabi Isa alaihi salam da kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanda yazo cikin hadisin Salman al-Farisi wanda Imam Bukhari ya rawaito malamai suna cewa tsawon shekaru da ke tsakanin Annabi Isa da Annabi Muhammad shekara 600 ne wanda shine yazo cikin hadisi amma malaman tarihi sukan ce shekara 500 suce da yan kai amma a hadisi shekara 600 ne to shi wannan sarkin Rumawa da ake kiransa Diqyanus lalle yana cikin sarakunan Rumawa mayaka ne su hakika a wancan zamani su ne mafi karfi a duniya bayan haihuwar Annabi Isa da shekara 200 ya zamanin sa to a wannan lokaci ne wannan abin ya auku kamar yadda Ibn Kathir yake cewa masana tafsiri malaman tarihi da yawa haka suke faɗa wa kanu min abna'il akabir su waɗannan matasa suna cikin yaran manyan ƙasa suna daga cikin yaran manyan ƙasa ba matalauta ba yaran wato sarakuna masu mulki wakila min abna'il muluki an ce ma suna daga cikin yayan sarakunan ne kansu wattafaqa ijtima'u fi yawmi idil liqaumihim suka hada kansu a wata rana da ake buki fara'u ma yata'afahu qaumuhum ya zamanto suka tattauna su ya su game da irin halin da al'umma su ta shiga na fasadi mina sujudi lil asnami suna sujuda ga gumaka wa ta'zimi lil awthani da girmama wato gumaka din fa nazaru bi ainil basira waɗannan matasa da suka yi tunani wato sai suka gani cewar wannan rayuwar da al'umma su take ciki ba rayuwa ce mai kyau ba yaran da kansu suka yi wannan tunani wanda Allah shi ya jefa haske na imani a zukatansu idan Allah ya jefa hasken imani a zuciyar bawa to sai a samu wato tunani ya shigo gare shi wanda zai daina abin da yake aikatawa ya koma ga Allah tabaraka ta'ala wannan shari'a ta Allah ce wa kashafa Allah an qulubihim hijab al-ghafra saboda haka Allah ya yaye gafalta rafkannuwa daga zukatansu domin babban abin da ke hallaka matasa shine rafkannuwa shagalta wannan shagaltan sai Allah ya cire yanarta daga zukatansu shagalta shine idan mutum yana cikin kuruciya to abin da yake sha'awa shine ga cewa ya mori rayuwarsa to wannan shi ake nufi da gafala shagalta kuwa abu ne wanda ke raba ka da addini saboda haka zaka samu wato matasa akasari sun fi duba abin da zai zamanto wato shagali ne na rayuwa ba imani ba to Allah sai ya cire wannan daga zukatansu sai zamanto babu sha'awar fasadi a zukatan waɗannan matasa ne wanda hikima ce ta Allah idan Allah ya ga damar shiryar da bawa to yana kawar da yanar da take hana shiriya wato shiga zuciyarsa fa alimu anna qaumuhum laysu ala shay'i waɗannan matasa suka gane jama'a su dai suna kan bata fa kharaju an dinihim saboda haka suka bar wannan addini wanta mau ila ibadatillahi wahdahu la sharika lahu suka koma ga bautan Allah shi kadansa ana cewa
a wanda lokaci suka hadu ittafaqa ijtima'u ha'ula'il fityati fi makanin wahidin suka ga cewar ya kamata su hadu a wuri guda idan sun hadu a wannan guri su yi tunani game da al'amarin su su zaba ma kansu mafi dacewa to labarin kamar yadda Ibn Kathir ya bayar saka ganshi a littafin al-bidayatu wan nihaya tun daga wato shafin 132 a mujallal biyu har zuwa shafin 139 ya kawo warkoki sun kai wajen shida labari ne mai tsawo kuma ba za mu karanta shi ba me yasa saboda Ibn Kathir din da ya fara bayanin tarihin su in ka koma ga tafsirin sa yace zukira annahum kanu ala dini Isa ibn Maryam an ce waɗannan matasa suna addinin kiristaniki wato suna addinin annabi Isa alaihi salam yace wa zahiru annahum kanu qabla millatin nasraniyya sai ya warware labarin nasu da ya bayar a littafin al-bidayatu wan nihaya sai yace zahiri waɗannan matasa ba kiristoci bane yace dalilin da yasa yace ba kiristoci bane don idan aka ce sun yi zamani a bayan haihuwar annabi Isa da shekara 200 kaga ya nuna cewa kiristoci ne tunda lokacin kafin bayyanar manzon Allah to sai shi Ibn Kathir yace zahiri ba kiristoci bane bil kulliya me yasa yace ba kiristoci bane fa innahu law kanu ala dinin nasraniyya inda a ce kiristoci ne a lokacin da Qurayshawa suka tura mutane guda biyu su tafi Madina su tambayi malaman Yahudawa game da gaskiyar manzon Allah lama'tana akhbarul yahudi bihibzi khabarihim wa amrihim Yahudawa ba za su ba da labarin su ba ne yasa saboda Yahudawa ba su gaskanta annabi Isa alaihi salam ba ba su yarda da addinin kiristaniki ba saboda haka ba za su ba da labarin waɗannan matasan ba saboda babu shi a littafin su ba za su gaskanta ba saboda Yahudawa asali ba su yarda da annabi Isa ba alaihi salam akwai adawa tsakanin su da addinin kiristaniki tsakanin yahudanci da addinin kiristaniki don haka ba za su taɓa ba da labarin wasu matasa da suka yi wani abin ayaba alhali kuma suna addinin kiristaniki ba lokacin da Qurayshawa suka aiko a tambaye su suka ba da labari suka ce a tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da labarin waɗannan matasa da labarin Zulkarnaini da tambaya ga annabi a kan wato inda rai yake da kuma tsarin halittarsa fadalla ala anna hadha amrun mahfuzun fi kutubi ahli alkitab wanda wannan ya nuna cewa labarin yana littafin Yahudawa idan labarin yana littafin Yahudawa to kenan kafin zuwan annabi Isa alaihi salam abin ya auku don haka lallai labarin ba gaskiya ba ne kamar yadda malaman tarihi da malaman tafsiri suke kawowa kisar da ake badawa ba gaskiya ba ce Muhammadu Aminu Shankiti a littafin tafsirin Adwa'ul Bayan mujallal na hudu shafin 22 yana fassara Ashabul Kahfi war Raqim yace al-zahiru anna Ashabul Kahfi war Raqim ta'ifatun wahida idan aka ce Ashabul Kahfi da ar-Raqim mutane ɗaya ne waɗannan matasa da suka bar gari suka koma wani kogo saboda gudun sabon Allah tabaraka wa ta'ala za ka iya ganin wasu suna cewa a littafin tafsiri kenan wasu za su gaya maka ar-Raqim su ne mutane guda uku da annabi ya ba da labari a cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam daga tarihin banu Isra'il suna tafiya wato sun fake ruwan sama a wani kogo sai dutse ya gangaro daga saman wannan abin nan ya rufe bakin kogon to zaka iya gani a tafsiri ana cewa ashabul kafi waɗancan matasan ar-raqimu waɗannan mutane uku da suka zo a hadisin manzon Allah alladhina saqatat alaihim saqara wa saddat alaihim bab al-kafi alladhi hum fihi yace wannan ba gaskiya bane babu wani abin da ya tabbata daga manzon Allah a kan cewa waɗannan matasa da annabi ya ba da labarin su waɗannan matasa da suka zo a suratul kahfi su ne mutane uku da annabi ya ba da labarin su a cikin hadisi waɗanda ruwa ya sauko suka fake a kogon dutse
sannan dutse ya sauko ya toshe bakin wannan kogon ba su bane saboda ka labarai ne daban-daban kuma Allah tabaraka wataala bai bayyana a wannan suran akan cewa waɗancan mutane uku su ne matasan da ya bayani akan su ba illa anna tafsir al-ayati bi annahum humul muradu ba'idun kama tara wa'lam Muhammadu al-Amin al-Shaqiqi yace ka sani anna qissata ashabil kahfi wa asma'ihim labarin ashabul kahfi sunayensu wa fi ayi mahallin min al-ard kanu a wace kasa suka yi rayuwa kullu zalika lam yasbut fihi anin nabiyyi shay'un za'idun ala ma fil qur'an ba za ka taba samu hujja akan labarin ashabul kahfi ba illa wanda yazo a cikin alqur'ani kadai babu hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya bayani akan fassarar su bare a gaya maka sunayen su bare a gaya maka kasar da Allah ya wato ya bayyana suka yi zamani kullu zalika lam yasfi babu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walil mufassirin fi zalika akhbarun kaseera amma idan kana karanta littafin tafsiri zaka ga ana bayyana labarai da yawan gaske akan ashabul kahfi din nan Muhammadu al-Amin Shankizi yace Isra'iliya dukkan su labarai ne da aka dauko daga littafin ahlul kitab babu gaskiya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Isa yace a aradna an zikriha li adami thiqati biha ba ma'anar ka karanta waɗannan labaran saboda babu gaskiya akai bai dace ka fassara ayar alqur'ani da wani labari da ya taho a littafin ahlul kitab ya kamata a ce manzon Allah shi ya fassara ayar alqur'ani idan annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi bayanin sunayen su ba bai yi bayanin kasar da suka yi zamani ba sahabbai ba su tambayi manzon Allah ba babu hujja akai mai dalilin da zai sa mutum ya nace sai ya san inda suke kaga wannan kuskure ne kuma akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake cewa kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a idan mutum yana dora duk abin da ya ji ya dora wato duk abin da ka ji sai ka bada labari akai manzon Allah yake to wannan ya isa hujja a ranar tashin kiyama aka da mutum a cikin makaryata ka ji magana ka bada labari to idan labarin ba gaskiya bane kai ma makaryaci ne inji manzon Allah idan labarin ba gaskiya bane to kai ma ka zama makaryaci saboda ka yayata ƙarya wanda shine abinda malamai suka tabbatar game da sharhin wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahihu muslim babu nahyi an alhadith bi kulli ma sami'a saboda haka ba duk abinda ka karanta shine zaka ga mutane ba ba duk abin da ka karanta shine zaka gaskanta ba sai abin da yake da hujja daga annabi sallallahu alaihi wasallam ibn taymiya al-littafi majmu'u fatawa mujallad na 13 shafin 363 yace galibu zalika akasari labarin da zaka iya sai zaka rika samu a littafin tafsiri wanda ake kawowa dan a fassara wata kissa zaka samu mimma la fa'ida ta fihi ko abu labari ne da bashi da wata fa'ida yani ta'udu ila amrin dini babu fa'ida da zata koma ga al'amarin addini misali anan shine tunda Allah ya bamu labari abinda ya rage Allah bai faɗa mana ba shine sunayen su Allah bai gaya mana kuma garin su ba shin sunayen su yana da tasiri ga rayuwa yana da tasiri ga aqida bashi da tasiri garin da suka yi zamani yana da tasiri ba shi da tasiri amma ka san cewar matasa ne sun yi imani da Allah sun kaurace magari saboda gudun sakon Allah wannan shine abin da ke da tasiri abin da ake son ka sani kenan ba sunan wanda yayi wannan din ba sabanin yanda mu muka saba idan labari za a bayar sai an gaya maka sunan mutum da sunan mahaifinsa da garin da ya zamani da shekaru da ranar da ya mutu la wannan ba abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa kenan ba ya bada misali da cewar yace fi misli hadha asma'a ashabil kahfi sunayen waɗannan matasa Allah bai faɗa ba launu kalbihim Allah ya ce akwai kare tare da waɗannan matasan akwai kare a tare da su. To yaya launin karen yake? Wanda in ka dubi tafsiri ma sai ka gani. Allah bai ce ga launin karen ba, illa dai ya tabbatar akwai kare a tare da su. Wa iddatuhu, Allah bai faɗi adadin su ba. Haka kuma in ka dawo ga tarihin Annabi Musa alaihi salam, Allah ya ce, ya tambayi Annabi Musa, me a hannunka? Annabi Musa ya ce sandana ne. Sai Allah ya sanya mu'jiza ga sandar Annabi Musa alaihi salam. Har aka gama tarihin Annabi Musa a cikin Al-Qur'ani, babu inda Allah ya ce sandar an yi ta daga wata bishiya. Bai gaya mana bishiyar da aka sassako wannan sandar ta Annabi Musa ba. Me yasa? Saboda sanin bishiyar ba ma'ana. To in kana duba littafin tafsiri, wato sai an ɗauko labari daga littafin Banu Isra'il, sai a ce maka ai bishiyar mata kaza ce. Sai ce to wannan shishigi ne, wato ga al'amarin Allah tabaraka wa ta'ala. Idan ka koma suratul Baqara, Allah ya bada labarin Annabi Ibrahim alaihi salam ya tambayi Allah yaya Allah yake rayar da matattu. Sai Allah ya ce ka dauka kama tsuntsaye hudu. Idan ka kama tsuntsaye hudun nan ka aje, wato ka yanyanka su a aje tsoka-tsoka a kan duwatsu a rarraba su, sai ka kira su ya ce naka sa'aya. To idan ka duba ya ce a'a, waɗanne irin tsuntsaye ne? Kaga ɗan adam yakan so ya sani. Tattabara ce a'a, shiruwa ne? Wani irin tsuntsu ne? Allah bai faɗa ba. Illa dai Allah ya ce Annabi Musa, Annabi Ibrahim, ka ɗauki tsuntsaye guda hudu kai kaza. Sannan in ka dawo ga labarin Annabi Musa alaihi salam, wanda aka samu wani ya kashe wani zamanin Banu Isra'il, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce su nemo saniya a yanka, a bugi wannan mutumin da wani sashi na saniyan zai tashi. Sai malamai na kokarin sanin wani sashi ne a jikin saniyan aka cire, aka daki mataccen wanda har ya tashi. Shi fa Allah bai faɗa ba, amma mutum yana kokarin sai ya sani. Saboda in ya sani, kaga zai tayar da matacce shi ma. To kuma Allah bai faɗa ba. Tunda Allah ke cewa faqul nadribuhu bi ba'dihha. Abinda Allah ya faɗa, ku daki wannan mataccen da wani sashin saniyan bi ba'dihha. Ai Allah bai mantuwa. Me yasa Allah bai ce da harshenta ba, ko da zuciyarta, ko da kafa, ko da hannu? Misali, Allah bai faɗa ba. Sai dai Allah kawai ya ce, mun ce a daki wannan mutumin da wani sashi na saniyan. Kazalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Saboda haka sai mutane na kokarin sanin wani sashi ne na wannan saniya aka ciro, aka daki jikin matacce ya tashi. Idan aka ce Allah ya yi magana da Annabi Musa alaihi salam, wanda ya tabbata cikin Al-Qur'ani, Allah ya yi magana da Annabi Musa, shi yasa ake kiransa Kalimullah. Kuma maganar Allah, lokacin da Allah ya magana da shi, ba a kan dutsen Tur ba. Magana ta wahayi na farko da Allah ya yi ga Annabi Musa alaihi salam, maganar ta fito ta jikin wata bishiya, wanda Allah ya tabbatar da wannan. To sai mutane na kokarin sanin wani bishiya ne wannan, ya za ka sani? Ba za ka sani ba. Ila gairi zalika mimma afhamahu Allahu fil Qur'an. Wanda akwai su labarai da yawa waɗanda Allah ya basu a rufe a cikin Al-Qur'ani, Allah bai yi maganar yanda abin ya kare ba. Mimma la fa'idata fi ta'yini ta'udu 'ala al-mukallifin. Idan an ce ma an gaya maka, babu wata fa'ida da zaka samu a kai. Saboda haka su labarin ashabul kahf, wanda Allah ya tabbatar, ya tabbatar mana da cewa matasa ne, ya tabbatar da cewa sun yi imani, kuma Allah ya karfafa imanin su. Sun bar gari, sun tafi kogo, to Allah ya tabbatar da sun fara haduwa suna tattaunawa, wanda shine tafsilin kissa da Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana. Sai ya ce ne, wa rabbatuna ala qulubina وربطنا على قلوبهم. الله يجي كو من دوري كان زكاكانسو مو مكا دوري كان زكاكانسو wato idan kaga ka samu shiriyar Allah to Allah ne ya baka. Matasa sun yi sha'awar addini sai Allah ya ƙara musu shiriya, idan da Allah ya kyale su ba za su iya ba, ba za su iya abin da suka aikata ba. Shine sai Allah ya ce wa rabatna ala qulubihim, muka daure zukatansu. Idan Allah ya daure zuciyarka to baka jin tsoron kowa sai shi, baka ganin akwai wata damuwa a duniya illa idan mutum ya samu kansa cikin fushin Allah. Saboda haka tunda Allah ya daure zukatansu, sabbarnahum ala mukhalafati qaumihim wa madinati, sai tunanin za a bar gari, tunanin za a bar ƴan uwa, za a bar uwa da uba da kanne da abokai, za a bar jin dadin da aka saba, tunda an ce yaran manya ne misali. Saboda haka an saba da jin dadi, akwai abin hawa, akwai dukiya, wannan tunani yana hana mutum ya bi addini, yana hana mutum ya bi addini. Saboda haka sai Allah ya daure zukatansu, sai ya zama ba sa waige su duba abinda za su rasa idan sun bar gare. Mufarakati ma kanu fihi min al-aishi ar-raqiq, abinda suka saba da shi wato na rayuwa mai daɗi, wa sa'adatu wa ni'ma, ana cikin jin daɗi, ana cikin ni'ima, kasan wannan tunani shi yake hana kafiri ya karbi addinin musulunci. Kafiri ya san musulunci gaskiya ne, amma kullun tunaninsa in ya musulunta zai rabu da iyayensa, zai rabu da abokai, zai rabu da ƴan uwa, zai rabu da ni'ima da yake cikinta. Ba mamaki ma'aikaci ne za a kore shi a aiki. Wannan tunanin shi yake hana shi ya musulunta har ya mutu a kafirci. Amma tunanin yana zuwa zuciyarsa, to wanda kaga ya musulunta shine wanda Allah ya daura zuciyar shi, abinda Allah ya faɗa kenan. Sun yi sha'awar su bar gari, sun tabbatar da cewa addinin su dinnan kafirci ne. Karka tsammani cewa su kadai suke wannan tunani, har yanzu yaran kafirai da dama suna wannan tunani. Saboda haka zaka ga jifa-jifa kafirai suna zuwa suna karban addinin musulunci, saboda suna tunanin kai anya addinin musulunci nan bai funa mu ba. Suna tunani, suna aunawa, amma abin da kawai ba su dace da shi ba shine Allah bai daura zukatan nasu ba. Da Allah ya daura zukatansu shikenan, kuma duk wanda Allah ya daura zuciyarsa zaka ga ya taho ya ce shi yana son ya musulunta. Zaka ga mutum wanda ma akan samu pasto ne, yana da coci da mabiya, amma duk da haka da yake Allah ya daura zuciyar, tunanin cocin, tunanin mabiyan, tunanin abin hawa, tunanin ni'imar da ya samu duk sai ya fita masa, ya zamanto ba abin da ke gabansa illa addinin Allah tabaraka wa ta'ala. To idan Allah yana son bawa ya shiryu, me Allah yake yi? Yana daura zuciyarsa. Wanda wannan ya faɗa mana a wurare da dama a cikin Alkur'ani, kamar misali a tarihin mahaifiyar Annabi Musa alaihi salam. Allah ya daura zuciyar mahaifiyar Annabi Musa lokacin da ta haife shi. Allah ya ce ki sa shi a cikin tsumma, ki jefa shi a ruwa. Saboda haka ta so ta yi, to in ba dan Allah ya daura zuciyarta ba da ba ta yin ba. Allah ya daura zuciyarta bayan ta sanya ɗanta, ruwa ya tafi da shi, aka gano ɗanta, ana tambaya ka ɗan ya rage ta fallashi kanta, ka ce ɗana ne, sai Allah ya ɗaura zuciyar shi kenan. Idan Allah ya ɗaura zuciyar bawa, to sai bawa ya zamanto babu abin da ke gabansa sai addinin Allah. Allah ka ɗaura zukatanmu a kan imani. Allah ya ɗaure zukatansu. Me ya faru? Tunda Allah ya ɗaure zukatansu, izkamu, sai suka haɗu, wato matasan gaba ɗayansu suna tattaunawa. Faƙalu, sai suka ce rabbuna rabbus samawati wal ard, wato suka yi mitin kenan matasa su ya su sun haɗu. Me ya haɗa su? Imani. Dama sha'awar imani yana zukatansu, amma yanzu da Allah ya ɗaure zukatan nasu shine suka ji ƙarfin gwiwa, har ma suka haɗa kawunansu saboda su tattauna al'amari na addini. Suka ce lalle fa mahaliccinmu guda ne, shine mahaliccin sammai da ƙasa, mu mun riga mun tabbata babu wani abin bauta illa shi Allah. Shi ya halicci sammai, shi ya halicci ƙasa. Lan nad'u wa min dunihi ilaha, kuma har abada ba za mu bauta ma wani abin bauta ba, kuma bayansa. ba za mu kaga sun yi mata ya kenan su ba za su bauta ma wani Allah ba laqad qulna idan shaqqa idan ko har muka bauta ma wani Allah to hakika wato mun fadi wuce kalmar da ta wuce iyaka kenan asali na kalmar ash-shaqqa mujawazatul qadar wato shine mutun ya wuce iyakar sa wato idan har muka bauta ma wani Allah to hakika mun fadi ƙarya mun yi kaje da gangan idan Allah ya sanya albarka a rayuwar matasa sai kaga suna haduwa suna meeting akan me akan al'amarin addini wato wannan shine abin misali da zamu iya dauka game da labarin waɗannan matasa sun hadu suna tattaunawa kuma suka yi alƙawari ba za su taba bauta ma wani Allah ba fa hada aqsa ma ladayhim min at-taghyir wal islah saboda haka anan abinda matasan nan suka yi sun kai makura na iya abinda za su iya yi na gyara al'umma me yasa saboda ba za su iya kiran mutanen su zuwa ga addini ba suna da rauni yara ne da farko kenan iyayen su manya ne iyayen su sarakuna ne al-jabbarun wanda ya karanta daular Rum daula ta Rum ya san yanda suke mulki a ce yaro ya tashi ya ce zai kira sarki zuwa ga addini wane su sun ga ba za su iya ba la wala muwajahatuhum bil quwwa su tashi su kira jama'an su da harshe ba zai yiwu ba su tashi su ce za su yaki waɗannan jama'an da ƙarfi ba zai yiwu ba saboda a lokacin duniya gaba daya babu mai kauli wato ƙarfin daular Rumawa to wannan shi ake buƙatar mumini abinda ake buƙatar mumini ya aikata kenan dan in ka lura ka aje kanka a mahallin su a ce kai ne kake halin da suka samu kawunan su ya za ka yi kana cikin daula da take na kafirci kuma ita ce mafi karfi a duniya sannan ku matasa ne Allah ya sanya imani a zukatanku ya za ku yi za ku iya fita ku yi wa'azi ga waɗannan kafirai da baki ba za su iya ba za su iya ɗaukan makamin su yaƙi waɗannan ƴan uwa nasu ba za su iya ba me za su yi iya abinda za su yi shine su gyara rayukansu su rike imanin da Allah ya ba su wannan shi ake nufi da at-tadhyiru bil qalbi mutum ya canza zuciyarsa wanda shine abin da ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi yake cewa fa in lam yastati fa bi qalbihi ba za ka iya kawar da barna da hannunka ba za ka iya kawar da barna da harshenka ba to me za ka yi ka kyamaci abin a zuciyarka manzo Allah ya ce wa zalika abu aful iman wannan shine mafi raunin imani abinda suka aikata shine makoran abinda za su iya a wannan lokaci amma ba shine abinda aka so ba a tsari da gyara saboda matakan gyara guda uku ne a gyara a kawar da barna da hannu ko a kawar da barna da harshe ko a kawar da barna a zuciya abinda suka dauka shine na zuciya saboda ba su da karfin da za su iya kawar da barnan da hannunsu ko su kawar da barnan wato da bakunansu amma su yasu suka haɗu suna tattaunawa suka karfafa imanin juna me suke cewa ha'ula'i qaumun
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا
su ya su suka hadu suna mikin suna karfafa imanin juna wanda wannan abin yabo ne in aka ce matasa suna da wata kungiya da suke haduwa na addini saboda jifa-jifa su dinga karfafa imanin juna wannan abin da suka yi sun yi koyi da waɗancan matasa ha'ula'i qaumuna waɗannan ƴan'uwan namu ittakhadhu min dunihi aliha gashi sun rike wasu abubuwan bauta sun bar Allah kaga mikin suke fasuye su suna gaya ma juna ƴan uwanmu a cikin birane iyayenmu babbanninmu kawunnanmu danginmu sun koma bautan wasu abubuwa sun bar Allah laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin me hana su zo da wata hujja mabayyaniya hujja da za ta tabbatar da bautan gunki gaskiya ne babu hujja
faman azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba, wa yafi zalunci kuwa fiye da wanda ya kirkiro ƙarya ya jingina ga Allah tabaraka wataala. Wa yafi wannan ƙarya? Matasa kuke wannan tattaunawa me yasa kuke? Saboda ƙarfafa imanin juna. Babu nasara ga mutum kamar a ce yayi dace da abokin kwarai. Idan mutum yana tare da abokin kwarai ba zai halaka ba. Haka Allah ya haɗa al'amarin su da yake dukkan su suna da halaye iri guda, kowa zuciyarsa ba abin da ke cikin ta illa fatan samun shari'ar Allah, sai Allah ya ƙara musu wannan shari'a. Saboda duk wanda ya haɗu da aboki saboda addinin Allah, to Allah ko sai ya sa wannan abota nasu, sai ya samu abotan nasu albarka. Me suka ci gaba da cewa?
Wa idza tazallum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatin wa yuhayyi lakum min amrikum marfiqa.
To wajen tattaunawar nasu kaga sun yi magana akan addinin jama'an su, sun tabbatar addinin ba gaskiya bane. Iyayen su dake bautan gumaka sun tabbatar iyayen su ba su da wata hujja, dan babu hujjar da zaka tabbatar da zaka kawo mai tabbatar da cewa gunki ya dace a bauta mishi. So sun tabbatar da wannan, sun tabbatar da cewa bautan gunki jingina ƙarya ne ga Allah tabaraka wataala. Sai suka ce to me abin yi? Abin yi dayan biyu ne, ko dai mu koma mu zauna da su halaka ce, ko kuwa mu kaurace musu, wanda shine mafi sauki gare mu. Idan mun kaurace musu, to nan ne zamu tsira da addinin mu. To so daga sun hukunta wannan, ina zamu tafi idan mun bar gari? Nan ma tattaunawa suka yi. Shine Allah tabaraka wataala ya bada labari yake cewa wa iz'tazaltumuhum, tunda yanzu kun yadda za ku kaurace musu, wa ma ya'buduna illa Allah, za ku kaurace ma abinda suke bauta wanda ba Allah ba. Kaga ya nuna za su bar gari, za su bar bautan gumaka, za su kaurace ma wannan gari, za su kaurace ma addinin mutanen gari. Ina za a je? Sai shawara ta kama da cewa fa'u ilal kahfi, sai ku tare zuwa kogon dutse. Tunda dai ya tabbata zama da su ba zai kyau ba. Mun tabbatar kafirai ne, mun tabbatar addinin su babu gaskiya a kai, mun tabbatar abinda suke ƙarya ne ga Allah. To ya za a yi mu koma mu zauna da su? In muka koma muka zauna da su, to halaka ce da mu da su mun zama ɗaya. Saboda haka mafi dacewa shi ne mu tare fa'u ilal kahfi, ku tare zuwa kogon dutse. Idan kun tare zuwa kogon dutse ba don Allah kuka yi ba, to Allah ko zai isa muku? Yanshur lakum rabbukum min rahmatihi, Allah zai shimfiɗa muku. Kaga maimakon a ce Allah zai ba ku abinci, sai akai kalmar, aka kawo kalma ta annashiru, wanda tana ma'anar albastu. Maimakon a ce idan kun je kogon nan Allah zai ba ku abinci da abin sha, la, idan kun je kogon nan Allah zai warware rahamarsa a kanku. Wato rahamar da Allah zai ba su ba ɗaya bane, ba biyu bane. Kaga ba su ma shakkan cewa Allah zai taimaka musu da abin da za su ci a wannan kogo. Wa yuhayyi ilakum min amrikum mirfaqa, kuma Allah zai sauwake muku al'amarin ku din nan, ku samu daɗin rayuwa. Shine mirfaqa, ma yartafiqu bihi al-insan. Saboda dama a cikin gari suna cikin jin daɗin rayuwa, wanda ya bar zama a gari ya koma kogo, ya za a iya ci daɗin rayuwa? Kaga a kogo babu gado, babu katifa, ba mayafi. Shin suka ce to wannan abinda za mu bari a gari na jin daɗi, tunda don Allah za mu je kogon nan, Allah zai sauwake mana abinda zai zamanto ya daɗaɗa mana rai, wato a madadin wancan daɗin rayuwa da muka saba da shi. Kaga wannan sai imani shike sa mutum ya daɗa wannan. Shine suke gaya ma juna, yanshur lakum rabbukum min rahmatihi, Allah zai shimfiɗa muku daga rahmarsa. Wa yuhayyi lakum min amrikum, yuhayyi lakum yusahhil lakum min amrikum mirfaqa, wato Allah zai sauwake muku daɗin rayuwa na al'amarinku. Saboda haka kar ku damu, duk wanda ya nemi agaji wurin Allah, Allah zai agaza masa. Wato imaninsu yayi ƙarfi ƙwarai. Domin idan imani ya yi ƙarfi ga bawa,
yana yarda da abin da ke wajen Allah fiye da abin da ke wajen shi. Idan mutum tawakkalinsa ya yi ƙarfi, idan kana da tawakkali, to kana yarda da abin da ke wajen Allah ya fi abin da ke wajen ka. Idan Allah ya ce ba da dukiyarka zan baka, to idan miliyan 100 ne ka ce jama'a ga sadaka. Saboda ka yarda dan ka rabu da miliyan 100, wallahi ba kai asara ba don abin da ke wurin Allah ya fi wannan. Kuma ka yarda da cewa na wajen Allah nan shine mai tabbata ba naka ba. Wato baya ga cewar sun yi imani tunda Allah ya daura zukatansu, sai Allah ya zuba ma rayuwarsu albarka, sai suka samu ƙarfin tawakkali. Wanda ƙarfin tawakkalin nan shi yasa suka yarda su tare a kogo, suka yarda da cewa in sun shiga kogo ba za su ji tsoron abinci ba, saboda sun shiga kogon nan ne domin Allah, kuma Allah zai azurtarsu. Idan suka shiga wannan kogo ba za su samu wahalar rayuwa ba, saboda sun bar daɗin rayuwa da suka saba da shi a cikin birane. Saboda Allah da ya bada daɗin rayuwa a birane zai sauwake ma rayuwarsu inda za su ji daɗin zama a cikin wannan kogo. Kaga tawakkali ya samu a wurinsu. Sannan sun yi koyi da Annabi Ibrahim alaihi salam. Saboda ai abin da suka aikata hijira ne. Sun yi hijira daga birni sun koma daji. Wanda ya fara wannan hijira shine Annabi Ibrahim alaihi salam, wanda Allah ya ba mu labari a suratu Maryam. Annabi Ibrahim ya yi gwagwarmaya da mahaifinsa da jama'an gari da sarakuna. Kaga shi abin da ya aikata ya tsara nasu. Su ba su iya wa'azin ba, amma shi Annabi Ibrahim sai da ya yi wa'azin har mahaifinsa ya ja hankalinsa, abu ya gagara, suka yi ta kokarin azaba ga Annabi Ibrahim alaihi salam. A ƙarshe sai ya ce wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Kaga Annabi Ibrahim ya ce wa a'tazilukum, zan kaurace muku, wa ma tad'una min dunillahi, da abin da kuke bauta wanda ba Allah ba. Ka kwatanta da wannan aya da muka karanta, wa izi'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah, sai zama daidai da Annabi Ibrahim, abinda Annabi Ibrahim ya aikata. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah, abinda suka aikata yayi kama da abinda Annabi Ibrahim alaihi salam ya faɗa ya aikata. Sannan abinda suka faɗa yayi kama da abinda Annabi Ibrahim ya faɗa, yace wa ad'u rabbi, zan kira Allah mahaliccina, na san idan nayi kaura na bar garin nan na san zan wahala, amma wahala tana samuwa ne idan ba a dogara da Allah ba. Saboda haka zan kira Allah, duk wahalar da kuke ganin zan sha ba zan sha ba. Asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiyya, ina tabbatar da ba zan zamanto mara rabo ta sashin addu'a wato ga Allah mahaliccina ba. Tunda na yi imani da shi, na tabbata idan ko na kira shi Allah zai karba. Me Allah madaukaki ya faɗa?
Falamma atazama wa ma ya'buduna min dunillahi wa habana lahu Ishaqa wa Ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya.
Falamma atazalahum, lokacin da Annabi Ibrahim ya kaurace wa mutanansa wanda cikin su har da iyayen shi, wa ma ya'buduna min dunillahi, da abin da suke bauta wanda ba Allah bane, me ya faru? Ya roki Allah, shi kuma sai Allah ya mai canji. Wa habna lahu Ishaqa wa Ya'quba, muka bashi da muka bashi jika da Annabi Ishaq, jika Annabi Ya'qub, wa kullan ja'alna nabiyya, kowanne muka sa ya zama annabin Allah, ɗansa annabin Allah, jikansa annabin Allah. Saboda me? Saboda ya bar kowa domin Allah. To sai Allah ya canza mar abin da ya rasa. Ya rasa uba, ya rasa ƴan uwa, sai Allah ya bashi ɗa, ya bashi jika, duk annabawa. Idan ƙasanka ya yi kyau sai ka manta sama. Abin da ya faru ga Annabi Ibrahim alaihi salam kenan, su ma abin da ya faru da su kenan. Sun roƙi Allah tabaraka wa ta'ala, sai Allah ya karba. wanda wannan ya tabbatar mana mutum ya kaurace ma gari domin addinin Allah bai saba ma sunnar annabawan Allah ba. Kaurace ma gari, mutum ya koma wani guri ya zauna, in ma daji, in ma ya koma wani gari, saboda me? Saboda gudun saba ma Allah tabaraka wa ta'ala, shine babban darasin da labarin ashabul kafi yake karantar da mu. Menene hukuncin sa? Mutum ya kaurace ma gari saboda ana fasadi a garin, saboda ana laifi, imma fasikanci, imma shirka, imma kafirci, ana sabon Allah tabaraka wa ta'ala sai ka kaurace ma gari, me hukuncin sa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal a littafin Al-Masail wa Rasail al-Marwiya anhu ta sashin aqida yace idza kanatil fitnatu, idan fitina ta auku, fala ba'sa an ya'tazila ar-rajulu haythu sha'a, babu laifi don mutum ya kaurace ya killace kansa ya koma wani guri da yaga dama, saboda me? Saboda gudun wannan fitina. Fa amma idza lam takun fitna, amma idan babu fitina fa, fal amsaru khairun, zama a birni shi fi alkhairi, saboda idan kana zama a birnin tunda ba a hana ka wa'azin ba, zaka yi wa'azi a dalilin wa'azin wani zai shiri. Amma kamar rayuwarsu ta bambanta da wannan. Idan mutum ya ga wa'azin ba zai yi ba, an hana, don ana samun irin wannan yanayi, ya zamanto an hana wa'azi, ga fasadi yayi yawa, to kauda daga wannan gurin shine mafi dacewa, shine abinda al-Imam Ahmad ya faɗa. Fa amma sukun al-bawadi ala wajhi al-ibada, amma mutum ya bar gari ya koma daji ya zauna wai saboda bautan Allah, wal uzla fa manhiyun anhu, wannan shari'a ta hana, shari'a ta hana, an samu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana zama a gari mutum ya kaurace ya ce saboda laifi da ake, saboda fasikanci da ake, bari zai bar garin ya koma daji yana zama, ba kuma fitina ce ta samu mutane a garin ba, ba hana shi addini ba, mutum ya kaurace ma wannan gari, wannan haramun ne. Akwai hadisin Abu Huraira wanda yana sunan Tirmidhi. Abu Huraira ya bada labarin cewa marra rajulun min ashabi rasulillah, wato a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, an fita an tafi jihadi, saboda haka ana dawowa, ɗaya daga cikin sojojin nan sai ya ga marra bi shi'bin fihi uyayna min ma'in azbin, ya wuce wato wani kwarin dutse wanda ya zamanto akwai dausayi, sannan akwai ruwa mai daɗi. Fa'ajabahu tibuhu wa husnuhu, yayi sha'awar wannan fadamar, yayi sha'awar wannan ruwan da ke wannan gurin, saboda haka sai yayi sha'awar ina ma ya bar zama a Madina, ya bar zama tare da sahabban manzon Allah, ya dawo wannan daji ya zauna yayi ta bautan Allah kawai. Lawita zaltun nasa wa aqamtu fi hadha ash-shi'b, me zai hana in kaurace wa mutane in dawo wannan kwari in ringa zama? Wala af'alu hatta asta'mara rasulullah, amma tunda annabi yana dare ba zan yi komai ba sai na nemi umurninsa. Saboda haka sai ya taho Madina, ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah, na yi tahiya ina dawowa, na ga wani guri mai fadama, guri ne mai ruwa, yana da dausayi, gurin yana da daɗi, saboda haka ne sha'awar in kaurace wa mutane in koma wannan gurin in zauna ni kadai in yi ta bautan Allah kawai. Sai manzon Allah ya ce la taf'al, kar kai haka. Kaga annabi ya hana kenan, la taf'al, kada kai haka. Fa inna maqama ahadikum fi sabilillah, matsayin ɗayanku idan an tafi jihadi, matsayi wato na jihadi guda ɗaya, afdalu min salatihi fi ahlihi 60 aman, a ce an tafi jihadi da kai tafiya ɗaya kawai, ladan da zaka samu ya fi ladan sallar mutumin da ke zama a gidansa shi kadai na tsawon shekara 60. An tafi jihadi da kai sau ɗaya, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam, ladan da ka samu ya fi ladan da mutumin da baya tafiya jihadi ya zauna a gidansa yana bauta yana sallah, sai dai shekara 60 idan aka tara ladansa gaba ɗaya bai kai ladan da ka samu ba. Idan aka ce jihadi, jihadi yana da rassa daban-daban wanda hatta wa'azi, fita wa'azi ƙauyuka da sauransu, lada ne ake samu saboda ƙoƙarin shiryar da bayin Allah.
wanda baya fita wannan wa'azi ba za ka daidaita ladan su ba ba zai yi ba hadisin yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 2650 da sahihu targhib hadisi na 301 da kuma sahihu jami'i sagir hadisi na 7379 annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya kaurace ma birni ya koma daji ya zauna ba don fitina ta addini ta samu mutane ba la idan fitina ce ta addini ta samu mutane wannan babu shakka ya dace shine ya dace da irin abin da ashabul kahfi suka aikata amma idan ba fitina bace ba a hana ka wa'azi ba mutum ya bar birni ya koma daji wannan ya samu tsawatarwa daga annabi sallallahu alaihi wasallam illa dai annal khulta wato mu'amala cudanya da mutane yakan zama wajibi wanda in kai la'akari da addinin musulunci zaka gane yana daga cikin abin da Ibn Taymiyyah yayi magana mai tsawo akai yana majmu'u fatawa mujallal 10425 idan ka lura idan kana zama a birni akwai ibadoji da dama waɗanda zaka samu damar yi kamar misali salloli biyar dinna salla ta azhar la'asar magariba isha'i ana yi da kai a cikin masallaci a jami'i wanda farilla ne wajibi ne wanda ya bar zama a birni ya koma daji kaga wannan wajibin fa bai same shi ba sallar jumu'a fa wajiba ce sallolin idi guda biyu kowace salla wajibi ne mafi inganci kenan ba sunna ba sallar idi ga lafiyayye wanda ba shi da uzuri ibada ce da ake a cikin birni ba a kauye ba ba a daji ba idan aka ce rana ya kama wata ko wata ya kama rana sallar husufi jama'a suna haduwa ayi sallah kaga shi ma a birni ake sallar roƙon ruwa wani hawi zalika wanda malamai sun kirga waɗannan duk ibadu ne waɗanda ba a yin su a daji sai dai a birni karka hada da tafiya aikin haji yana kuma cewa mutumin da aka ce ya koma zama a daji sannan yawon da'awa na wa'azi ko jihadi da kafirai waɗannan duka ibadu ne waɗanda wajibi ne akan musulmai idan aka ce mutum ya bar zama a birni ya koma daji waɗannan nau'ukan ibada wato sun kubuce masa saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya kaurace ma birni ya koma daji da zama illa dai idan akwai sai dai idan akwai fitina wannan kuma akwai dalili akai yana daga cikin abinda malamai suke kafa hujja da shi da dai a ce kaurace ma birane a koma daji ana zama ya dace to babu shakka da annabawan Allah suna yin haka ba su yi ashabul kahf sun yi haka ne don gudu da addinin su don tsira da addinin su suka je suka kuya a wannan kogo amma annabi Ibrahim alaihi salam hijira yayi daga gari zuwa gari ba daga birni zuwa daji ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa gaba daya a cikin mutane yayi har ma yana shiga kasuwa don haka yasa suratul furqan kafire suke aibanta manzo wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am wa qalu ma li hadha ar-rasul kafirai suna cewa me ya samu wannan manzon kalmar da suke faɗa ma ta izgilanci ne saboda su yadda manzon Allah bane ma li hadha ar-rasul me ya samu wannan manzon ya kullu ta'ama yana cin abinci wa yamshi fil aswaqi kuma yana tafiya kasuwanni kashi kaga annabi yana shiga kasuwanni a je kasuwa da kai ayi saye ayi sayarwa kaga kasuwa wuri ne da za a samu fasadi wuri ne da ake ƙarya wuri ne da ake yaudara wuri ne da ake cin amana da cudanya maza da mata da sauransu amma bai hana manzon Allah shiga kasuwa ba shiga kasuwan gyara ne laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nazira saboda haka Allah ya tabbatar ba ma annabi Muhammad ba a suratul furqan aya ta 20 wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innakum la ya'kuluna at-ta'am
qablaka min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا
وما أرسلنا قبلك من المرسلين بمؤيكو وسمن زنيبا كافينك إن جاء الله تبارك وتعالى إلا إنهم لا يأكلون الطعام فاتشي دكسونا تنجمينشي ويمشون في الأسواق كما دكسونا تهيا كاسواني دك من زنن الله saboda kaima dan ka shiga kasuwa yanzu ba laifi bane shigan annabin Allah kasuwa jara yake saboda idan ka tara hadisi wadanda aka bada labari manzon Allah ya shiga kasuwa idan kana bi ɗaya bayan ɗaya zaka ga yanda manzon Allah ke koya wa mutane yanda ake kasuwanci yanda ake mu'amala manzon Allah yana shiga kasuwanni yana gyara halayen mutane waje Allah babakum li babin fitna Allah yace to mun sanya sashin ku ga sashi fitina ne shi dan adam dama zaman tare dole ne a samu fitina atasbiruna Allah yake cewa shin za ku yi haguri da ya zama fitina ga ubansa uba ya zama fitina ga da mace ta zama fitina ga miji miji ya zama fitina ga mace makwabci ya zama fitina ga makwabcinsa haka ne rayuwar take gaba daya sai dai fa idan an yi haguri wa kana rabbuka basira kuma Allah yana gani bisa ga wannan dalili aka samu hadisin Abdullah bin Umar hadisin Abdullah bin Umar yana sunan Tirmizi da sunan Ibn Majah manzon Allah yace al-mu'minu allazi yukhalitu an-nasa mu'mini wanda yayi hakuri yana cudanya da mutane yana hulda da mutane yayi hakuri wa yasbiru ala azahum yayi hakuri da cutar wanda mutane suke mar a'zamu ajran ya filada min al-mu'min alladhi la yukhalituhum akam mu'minin da baya iya cudanya da mutane wala yasbiru ala azahum kuma baya hakuri da cutarwar su inji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kai hakuri ka zauna a unguwa ana zagin ka ana bata ka hakurin nan da kai lada Allah ke rubuta maka wanda ya kafa hakurin ba zai yi hakuri da mutane ba saboda haka sai yayi kaura yayi kaura ya bar unguwa ko yayi kaura ya bar gari saboda me saboda cutar wanda ake a garin wanda shi ne abin da yasa yayi kaura ko saboda zunubi da ake aikatawa a wannan gari saboda laifukan mutane fasikanci yayi yawa sai kace kai barin bar garin to idan akwai wani wanda ya ki tashi daga garin saboda fasikanci amma zaman sa a garin yana kokarin shiryar da mutanen garin ladansa ya fi naka inji manzon Allah al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala azahum mu'mini da yayi hakuri yana cudanya da mutane yana hakuri da cutarwar su a'zamu ajran ya fi lada min al-mu'minu alladhi la yukhalituhum fi yadi mu'minin da baya iya cudanya da mutane wala yasbiru ala azahum kuma baya hakuri wato da cutarwar su wanda bai yi hakurin hulɗa da mutane ba to ba zai samu lada na wanda ya yi hakurin hulɗa da mutane ba hadisin yana sahihu sunan Tirmidhi hadisin 2035 wannan ya nuna cewar kai hakuri ka zauna a gari ana fasikanci akwai fasikanci a garin akwai zunubi da sauransu amma sharadinsa idan kana kokarin gyara idan ba za ka iya gyara da harshen ba za ka iya gyara da hannu ba la shakka tashinka ya fi dacewa amma matukar zaka iya koda wato abinda zaka yin koda ba zai iya canzawan ba amma yunkurin ka na gyara barnan wannan gari yasa baka tashi ba to lada kake samu a zaman ka na wannan gari wanda shine abinda Allah ya faɗa ja'alna ba'dakum li ba'din fitna atasbirun wa kana rabbuka basira kar ka manta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda malaman sunna suke ba da misali da shi wato ta wajen karantarwa idan mutum yana gari sai zama zai karantar zai iya tsawatarwa ya ga wani ya aikata wani abu mara kyau ya ce wane ka daina ya tsawatar to lada zai samu ya yi kokarin shiryar da al'umma manzon Allah ya ce fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adnakum hadisin Abu Umama al-Bahili Abu Umama al-Bahili yace wato aka zo aka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wasu mutane ne guda biyu
shi wannan mutumin mai yawan ibada ne, yana kokarin ibada. Wal akharu alimun, amma ɗayan masani ne mai kokarin karantar da mutane. Wannan yana da kokarin ibada, wancan yana da kokarin karantar da mutane. So kaga anan kamar mutumin da ya kaurace wa binni ya koma daji dan ya bauta ma Allah, da wanda ya zauna a birni baya ibadan sosai amma kokarin sa ya karantar da mutane alkhairi, wanne yafi a tsakanin su? Sai manzon Allah ya ce, ai idan za a yi bayanin fifikon masani akan mai ibada, to sai dai a kwatanta ni da ku. Inji Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan za a kwatanta darajar da ke tsakanin mai yawan ibada da mai karantar da mutane, wanne yafi? Wannan ya keɓe kansa yana ta ibada, wancan kuma fa masani ne, yana kokarin karantar da mutane alkhairi ko da kaɗan ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ai fifikon da ke tsakaninsu kamar fifiko na ne akan ɗaya daga cikinku, mafi ƙaskanci a cikinku. Wato adubi, yanda malamai suka ce nisbatu sharafil alimi ila sharafil abidi, darajar mai koyar da alkhairi idan za a kwatanta da darajar mai ibada, ka nisbati sharafin rasuli ila sharafi adnas sahaba, kamar a dubi darajar manzon Allah sai a dubi sahabbai, cikin sahabbai wani sahabi ne yafi kaskancin martaba, wani sahabi ne darajarsa ta zamanto mafi kaskanci, to sai a kwatanta darajarsa da darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka san ba hadi a ce za a kwatanta wani dan adam a cikin ma sahabbai ba ma annabawa ba, a ce za a kwatanta shi da darajar manzon Allah, abu ne wanda ba zai yi ba. To shine abinda Annabi yake ba da misali na mutumin da ya koma daji yana bautan Allah kawai, da wanda ya zauna a birni yana karantar da mutane alkhairi. Nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sahabbai, ya kara musu ilimi a nan bayan tambayar da suka yi mara, ya ce inna allaha wa mala'ikatahu, yana da kyau ku sani Allah da mala'ikunsa, wa ahlas samawati, duk halittun da suke sammai, wal arabina, duk halittu da suke kasa, aljanu da mutane da kowace dabba, hatta namlata fi juhriha, hatta tururuwa kiyashi a cikin raminsa, wa hatta alhuta, har kifi, la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Maza Allah ya ce dukkansu suna addu'a ga wanda ke karantar da mutane alkhairi, da Allah da mala'iku da halittun sama da ƙasa. Manzo Allah ya ce har kiyashi, har kifi suna addu'a ga mai karantar da alkhairi. Kai za ka ɗauka ya mai karantar da musulunci, la mai koyar da alkhairi. Me ake nufi da mai koyar da alkhairi? Idan aka samu wani ya koyar da wani kanikanci, ya koyar da alkhairi. Wani ya koyar da wani kafinta, ya koyar da alkhairi. Ka koyar da kowane abu wanda ya zamanto alkhairi ne. To idan ka koyar da wannan, ba karamin aiki kai ba, da Allah da mala'iku da halittun sama da ƙasa suna addu'a gare ka. To ya za a kwatanta wanda ya zauna a cikin gari yake taimakon mutanen gari, da wanda ya ƙaurace ma gari ya koma daji yana zama a kogo? Ya za a haɗa su? Hadisin manzon Allah ba za su haɗu ba. Saboda haka ka bambanta rayuwar ashabul kafi da rayuwar mutumin da ya bar gari ana zaman lafiya haka kullum, saboda yana sha'awar ya bauta ma Allah sai ya koma daji. Rayuwarsa ba ta yi kama da ta ashabul kafi ba. Ashabul kafi sun bar gari ne saboda gudu, saboda tsira da addininsu. In sun bayyana addinin nan za a halaka su. Ba za su iya bayyana wa'azinsu ga mutane ba. Ba za su iya yakar mutanen ba, saboda haka ya zama dole kawai su kaurace ma garin. Suka koma wannan kogo, kuma ba su gama wato hukunta al'amarinsu ba, akan in sun je kogon nan ci gaba za su yi da tattaunawa me za su iya yi. Suna zuwa kogo, Allah ya sa musu bacci. Sai zamanto Allah ya zaba musu abin da ya fi alkhairi ma rayukansu. Amma da a ce baccin bai same su ba, da za su ƙara tunani me ya kamata mu yi. Kaga rayuwarsu ba ɗaya ba ce da rayuwar mutumin da zai bar zama a gari a yau, ya ce ba zai zauna a birni ba saboda ana laifi, ya bar birni ya koma daji ya rika zama. Wannan rayuwarsa ba ta yi kama da ta ashabul kafi ba. Shine abinda manzon Allah ya faɗa, ba a cewa ya yi laifi la shakka, amma darajarsa bata kai ta mutanen da ya baro a garin ba. Kaga gari akwai fasadi, amma kuma a garin ake samun alkhairi, a garin ake samun lada. Wanda ya zauna a cikin garin yake karantar da alkhairi, lada yake samu. Wannan hadisin yana sahihu Tirmidhi hadisi 2685, sahihu Jami' Saghir hadisi 1838, yana sahihu Targhib hadisi 81. Akwai hadisin Aisha wanda ta ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam mukhtasara, manzon Allah yana cewa muallimul khairi, muallimul khairi, kaga ba a ce muallimul islam ba, muallimul khairi, mai koyar da alkhairi, yastaghfiru lahu kullu shay'in, kowane abu yana nema masa gafaran Allah, hatta alhitan, hatta kifaye fil bahri, wadanda suke cikin teku suna addu'a suna roƙa maka gafaran Allah. Idan dai ka koyar da alkhairi, komai yawansa, komai kankantansa alkhairi kake samu, wato lada kake samu a wurin Allah. Saboda haka idan mutum yana cikin gari ya koyar da wata sana'a, yana samun lada, yana samun waɗanda ke masa addu'a, Allah ya gafarta mishi. Hadisin Aisha wato shi ma ya inganta, yana sahihu Targhib hadisi na 82. Illa dai babu shakka kaura cewa din akwai lokacin da yake da ma'ana, wanda rashin sanin bambanci shike sa mutum ya kuskure ta wajen gane hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai hadisan manzon Allah waɗanda suka tabbatar mana mutum ya kaurace daga birni ya koma daji ya zauna, yana iya tasiri, yana iya zama alkhairi, amma akwai lokacin da yake dacewa. Wani lokaci ne yake dacewa mutum ya bar zama a birni ya koma daji? Na ɗaya, idan ya dace da irin siffar da ashabul kahfi suka samu kawunan su akai, shine lam yakun qadiran ala zalika, ba zai iya kawar da barna ba, wato da hannunsa ba zai iya kawar da barnan da harshensa ba. To kasancewar idan ya zauna kuma yana da rauni, ƙarshensa shi ma ya fada halaka. Yaksha alfitnata fi dinihi, yana tsoron fitina za ta samu addininsa, wanda shi ne abin da ya faru ga ashabul kahfi. To idan hakan ya faru, babu shakka halal ne mutum ya kaurace ma binni ya koma daji, saboda tsira da addini, amma ba dan yawan zunubi ba. Wanda an samu hadisai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke tabbatar da abin da ashabul kahfi din suka yi ya dace da sunnarsa. Akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri, wani mutum ba kauye ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya Rasulullah, ayyun nasi khairun, daga cikin mutane wani mutum ne ya fi alkhairi? Kala sai manzo Allah ya ce rajulun jahada bi nafsihi wa malihi, mutumin da ya yi jihadi da dukiyarsa, ya yi jihadi da ransa, mutumin da ke jihadi da ransa, ya yi jihadi da dukiyarsa, to wannan mutumin shi ya fi alkhairi a cikin mutane. Sai manzo Allah ya ce na biyu, rajulun fi shu'ibin min ash-shi'abi, mutumin da ya bar gari ya koma wani kwari na dutse yana zama a gurin. A riwaya ta Imam Muslim, rajulun mu'tazilun, wanda ya faɗa ƙarara, manzo Allah ya ce mutumin da ya kaurace ma zama a birni ya koma daji, ya abudu rabbahu, yana bautan Allah mahaliccinsa, wa yad'u an-nasa min sharrihi, wato ya kare mutane daga sharrinsa. Wanda ya koma daji yana bautan Allah shine mafi alkhairi. Hadisin yana sahih Bukhari, yana kuma sahihu Muslim, babu fadli jihadi war ribati. Ya zo ta wani lafazi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam tambayansa akai, ayyun nasi afdal, wane ne waye yafi falala daga cikin mutane ya Rasulullah? Wannan shine lafazi na biyu na hadisin, waye mafi falala daga cikin mutane? Sai manzon Allah ya ce na farko, wanda ya jihadi da dukiyarsa da ransa, na biyu, wanda ya kaurace ma birni ya koma wani kwarin dutse yana zama saboda tsira da addininsa. Kaga manzon Allah ya yaba wa abin da ashabul kahfi suka yi, amma duk da haka sai manzon Allah ya kara da cewa wa yuqimu salata, yana tsayar da sallah, wa yu'ti zakata, yana bayar da zakka, hatta ya atiya hul yaqin, har mutuwa ta zo masa. Laysa minan nasi illa fi khairin, baya hulɗa da mutane sai hulɗar da ta shafi alkhairi. Kaga nan manzon Allah ya tabbatar da ya koma daji din bai bar zuwa sallar Juma'a ba, bai bar sallar farilla ba, ba a bar sallar idi da shi ba,
yana bayar da zakkan sa shi yasa manzo Allah yace laisa minan nasi illa fi khairi ya koma daji ya zauna saboda gudun sharrin birni sai manzo Allah yace amma zaman sa a gurin bai raba shi da dokokin Allah ba duka wani wajibi da ke kansa yana kokarin saukewa akwai hadisin Abdullah ibn Abbas manzo Allah yace mu'tazilun fi shibin wanda ya kaurace mazama a birni ya koma matsatsin duwatsu ya koma kwarin dutse yana zama yuqimu salata yana tsaye da sallah wa yu'ti zakata yana bayar da zakka wa ya'tazilu shururan nasi kuma ya kaurace ma sharrukan mutane a riwaya ta Imam an-Nasa'i hadisin Abdullah ibn Abbas ala ukhbirukum bi khairin nasi manzo Allah yace shin kuna so in ba ku labari mafi alkhairi daga cikin mutane sai manzo Allah yace na farkon su rajulun mumsikun bi inani farsihi wanda ya rike wato linzamin dokin sa idan aka ce ya rike linzamin doki yana rayuwar jihadi har abada idan an tafi wannan jihadi an gama sai tambaya ina kuma za a tafi jihadi ya doshi wancan aka kenan yake tai rayuwar sa gaba daya a jihadi na biyu ala ukhbirukum billazi yatluhu manzo Allah yace kuna so in gaya muku mutun na biyu wanda ke bin bayan wancan sahabai suka ce muna so annabi sallallahu alaihi wasallam yace rajulun mu'tazilun fi gunaymatin mutun ne ya kaurace ma zaman birni yana da yan awakansa ya koma daji ya dinga zama saboda gudun sharrin mutane amma duk da haka manzo Allah yace yu'addi haqqan lahi fiha amma yana ta kokarin bayar da haƙƙin Allah a zaman dajin da yake in yana zama a daji yana bayar da haƙƙin Allah babu laifi kamar misali a yanzu ana samun filani waɗanda ke zama daji idan suna zama daji ba laifi bane idan dai suna tsayar da haƙƙoƙin Allah tabaraka wataala kuma zaka lura da cewa zama a dajin nan ya raba su da wasu sharruka da dama duk da cewar wato zama a birnin akwai nashi falala shi yasa manzon Allah ya fara da wannan wanda Allah ya faɗa mana a suratul Saffi aya ta 10-12 ya ayyuhallazina amanu
هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم
mai Allah zai
ya gafin lakon zunubakun wa yadakinkun zarnafin tazirinin tasirin har zarnafin tazirinin tasirin har wa masakin fayyibakun zarnafin adin zarnafin fawzun azim
so zaman birni ba a hada shi da zaman kauye saboda haka yasa zaman daji kai saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake magana mafi alkhairi mafi falala cikin mutane ya fara da mai zama a birni amma yana jihadi jihadi da ransa jihadi da dukiyansa idan kana zama a birni kai kokari ka ga cewa kana taimakon addinin Allah ba wai dole sai ka zama mai wa'azi ba akwai hanyoyin jihadi da jiki da dukiyarka zaka yi jihadi zaka taimaki addinin Allah anan idan kana taimakon addinin Allah a zaman birni to kai ne mafi alkhairi inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyunsu shine wanda ya bar zama a birnin saboda yawan laifi ba zai iya gyara ba ya koma zama a daji amma fa zama a dajin bai raba shi da haƙƙoƙin Allah tabaraka wataala ba sai manzo Allah yace to wannan shine nabiyu da yake bin bayan sa kaga ya dace da ayar alqurani ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim idan kana neman fatauci wanda zaka samu lada a lahira mafi girma tu'minuna billahi wa rasulihi imani da Allah da manzo tujahiduna fi sabilillah ku rika jihadi kuna taimakon addinin Allah bi amwalikum da dukiyarku wa anfusikum da rayukanku wanda zai taimaki addini da jikinsa ya taimaki addini da ransa zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shine mafi alkhairi gare ku idan kun yi haka Allah zai muku gafara yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar bayan ya gafarta muku ya sa ku a gidajen aljanna ashe kana zama a birni kana samun aljanna koda akwai fasadi kai iya kokarin ka na kawar da wannan fasadi idan ana sabon Allah kai iya kokarin ka na gyara wannan barna da ake imma da hannu imma da harshe in ya gagara to sai a koma daji wato shine inda yake dacewa da rayuwar ashabul kafi wannan shine abinda akasarin malaman sunna suka tabbatar akai in ka zo Fathul Bari mujallal na 7 shafi na 44 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك